وسلم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci na Abdullahi dan Abbas da ke titin Khilafaton a wannan gari na Sokoto mai albarka, a wannan majalisi da muke karatun tafsirin Al-Qur'ani mai girma a wata mai albarma na Ramadan, yau muna uku ga watan Ramadan na shekarar 1440 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da 8 ga watan 5 na shekarar 2019 ta miladiya. Muna karatu a cikin suratul Kahfi, kuma jiya mun tsaya kan aya ta 82, yau za mu tashi aya ta 83 a cikin wannan sura ta Kahf. Kuma ita ce ayar da Allahumma ya karanto mana yanzu, ita ce ayar da take magana akan Zulkarnaini. Kafin wannan kissar da muka kwana akan ta jiya, ita ce kissar Annabi Musa alaihi salam da kuma Khidr. Mun ji da abubuwan da suka wakana tsakanin Annabi Musa alaihi salam da Khidr, muna kammala wannan kissa sai lokaci ya kare jiya. To da aka ce mun yi alkawarin cewa Allah da yau za mu dan yi wani tsokaci game da wannan kissa kafin mu dora ga kissar da take gaba, wacce ita ce kissa da aka karanto mana ayatu yanzu nan. Wata kisa ta Khidr wanda da ta kaya, kuma bayan an yi wannan raba gari tsakanin Annabi Musa da Khidr, yayin da Khidr ya fahimci lalle Annabi Musa ba zai iya hakurin juriyar binsa da kuma hakurin abin da zai gani sabanin abin da shi ya sani ba, to daga dai da suka raba gari ya karanta masa hassara da bayanin abubuwan da ya gani iyanan ya tafi. Wannan har muka kawo hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa yarhamullahu Musa, Allah ya ji kan Annabi Musa da yayi hakuri da ya samu na ilimi masu yawa fiye da haka. To wannan shine karshen wannan kissa. Wannan kissa tana cike da abubuwa da dama, daga ciki shine ilimin Allah. Ilimin Allah ya gangame komai da komai, babu wanda ke da gangamewa ga ilimi sai Allah. Hakanan Allah shi kadai yake banta da sanin gaibu. Bai sanar da gaibansa ga kowa sai ga wasu daga cikin annabawa. Wanda zai sanar wato annabi ne ke sanar da shi wani abu daga cikin gaibu. Hakanan Allah ta'ala duk abin da ya sanar da mu da abin da ya sanar da Khidr da Annabi Musa da sauransu, duk wannan abu ne kalilan daga cikin ilimin Allah, abu ne wanda bai taka kara ya karya ba. Kamar yadda Khidr ya faɗa cikin hadisin da muka kawo jiya, cewa bayan wannan al'amari ya gudana tsakaninsu, sai ga wani tsuntsunan ya zo ya sauka a kan kogi, ya sa bakinsa ya sha ruwa ya tashi. Sai Annabi Musa ya shirya sai da Annabi Musa, kaga wannan tsuntsu me kake tsammanin ya rabi wannan teku da shi? Sai sai wannan bai rage tekun nan da komai ba, ya ce to haka ilimi na da ilimin ka yake wajen ilimin Allah. To da haka Allah ta'ala shi ne masani, shi ne mai ilimi, shi ne mai hikima. Sannan har ila yau wannan kissa ta Annabi Musa da Khidr ta nuna mana yarda da kaddara. Idan aka ce Allah ya kaddara abu, da yawa daga cikin mutane suna karyata kaddara saboda ba san hikimarsa ba. Ba za su fahimci a ce Allah ya halicci wannan, ya halicci wancan, ya kaddara wannan imani, ya kaddara ma wancan kafirci, wannan ya mutu ya shigar da shi aljanna kan imani, kuma shi ya kaddara masa imani, wancan ya mutu kan kafirci ya shiga wuta a sanadiyar kafirci, kuma shi ya kaddara masa kafirci. Da yawa ba sa fahimtar haka. To amma idan ka fahimci cewa Allah ta'ala yana da ilimi, yana da hikima, to za ka fahimci cewa lalle Allah ta'ala duk abin da ya gudanar akwai hikima a cikinsa. Ba lalle ba da mu san hikima. Kaga Annabi Musa da Khidr dukkansu bayin Allah ne, babu wanda yake yana da wata siffa ta Allah. Annabi Musa ba Allah ba ne, Khidr ba Allah ba ne. Annabi Musa bawa ne na Allah, shi ma Khidr bawa ne na Allah. amma duk da haka sai gashi shirye yayi wani abu wanda yake a ganin annabi Musa wannan abun kuskure ne babba aka tafka to amma daga baya da ya gaya masa hikima kaga ya gamsu ya yarda cewa abin da yake daidai ne to haka nan mu ma duk abin da Allah yayi muke ganin wai ba daidai ba idan da Allah zai gaya mana hikimar da zamu ga cewa abin da Allah yayi shine daidai saboda Allah yana da hikimomi mu ba mu sani ba yanzu wannan dan karamin misali ne tsakanin bawa da bawa yayi abin da shi wannan yana inkari yana ganin ba daidai bane amma daga baya da aka masa bayanin hikimar ya gamu to ya kace zato a ce duk cikin kowanne al'amari Allah zai gaya mana hikimar da ke ciki kaga zamu gamsu zamu san cewa dukkan al'amarin da Allah ta'ala yayi akan daidai idan haka duk al'amarin Allah mu dinga sake masa mu dinga kutsawa kada mu dinga kutsawa cikin kaddara mu ce ya za a yi kaza me yasa Allah yayi kaza me yasa aka yi kaza duk kada mu kutsa ciki duk abin da yake na kaddara mu yi imani da shi mu dangana wa Allah mu yarda akwai hikima a cikin sa sai abu na gaba daga cikin abin da ke da alaka da khidr shine rayuwar menene makomar khidr Khidr ya ci gaba da rayuwa tun daga wannan lokacin ya wanzu ko ko a Khidr rayuwarsa ta kare ya mutu wannan kaniya malamai sun yi sabani a kai wasu malamai suna ganin cewa Khidr bai mutu ba yana nan a kowane zamani yana nan ba zai mutu ba sai karshen zamani suna kafa hujja da wasu hadisai wanda Ibn al-Jawzi ya raunana waɗannan hadisai gaba ɗaya ya ce kusan duk wani hadisi maudu'i akan rayuwar Khidr a duk wani hadisi marfu'i wanda aka jingina manzo sallallahu alaihi wasallam game da cewa Khidr na raye ya ce to wannan hadisin maudu'i ne kuma hadisan da aka jingina zuwa ga sahabbai ko tabi'ai to hadisai ne mauni daga cikin fitaccen hadisi da ake jinginawa shine hadisin cewa Khidr ya zo ta'ziyar manzo sallallahu alaihi wasallam bayan manzo sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya zo ta'ziyarsa to wannan hadisin shi ma bai inganta ba domin bayan da za a ce Khidr na raye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana raye duk irin gwagwarmayar da manzon Allah ya yi da irin nasarori da Allah ya bashi da irin jarabawa da ya shiga a ce cikin kowanne Khidr bai taba zuwa ya zo ya gana da manzo sallallahu alaihi wasallam sai ran da ya rasu ne sannan zai zo wa sahabbai ta'ziya kaga ya kamata a ce ai yazo ya ga manzo ya jinjina masa ga irin wannan gwagwarmaya da yake kuma ya kamata ya zo ya ga manzo ya jajinta masa game da irin abubuwa da suka same shi na tashi hankali kamar yadda yake bada labarin fitansa zuwa ɗaki ummul mu'minin Aisha ta tambaye ta ce rasulullahi wai ko akwai wani yini da ya taba zuwa maka mafi tsanani kamar yinin uhudu sai ya ce lalle na fuskanci wani yini da ya mun tsanani fiye da yinin uhudu shine yinin da na kai kaina zuwa ga mutanen ɗaifa na tallata musu addinin Allah suka haɗa ni da yara suna jifa na da dutse ba ni na farfado ba sai a gurin wuri kaza wani gurin na kira shi karnar sa'ali ya ce ina farfado ina farfadowa sai ga mala'ika jibril a kaina sai ce daga kanka ina daga kaina sai ga wani mala'ika sai ce to wannan mala'ika da kake kallo shine mala'ikan tsaunuka duk tsaunukan duniyar nan Allah ta'ala ya hore musu su kuma Allah ya aiko shi cewa ya zo ya karbi umarni a gurin ka duk umarnin da ka masa game da waɗannan mutane zai aikata idan wani dutse kake so ko tsauni a ko ina a bayan kasa yana iya zuwa ya ciko shi ya zo ya kifa musu ya halaka su in kuma garin dama garin su yana tsakanin duwatsu biyu idan waɗannan duwatsun kake so a haɗe musu to yana iya haɗe musu waɗannan duwatsu don haka yanzu kai kawai yake jira gashi sun fusata ka kuma kai ake jira ka bada umarni kamar da yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rahimun ne mai jin kai ne mai kauna ne ga al'umma babu sharri a zuciyarsa ba shi da nufin sai ya dan fansa game da cutarwa da aka masa sai ya ce a shi abin da yake fata shine Allah ya yafe musu wala Allah cikin safan su a samu wadanda za su yi imani da Allah da manzon sa kuma wannan shine abin da ya ru to kun ga wannan abu ne wanda yake mai tsanani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har an tambaye shi wani zamani ne a rayuwarka wani yini ne ya fi tsanani ya ce wannan yinin ya ce ya fi masa yinin Uhud a Uhud ne aka jiwa manzo sallallahu alaihi wasallam ciwo a Uhud ne aka haru manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kibiya akan garkuwa da ya sanya a fuskar shi wanda waɗannan karafan nan fayafayan karfan garkuwar sai da suka manne a cikin jikinsa ana ɗayo karfe da kyar yana fitowa da fata tare da jini haka ya fi sanar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a yau mu aka karya masa hakwara sannan kuma aka dinga shelar cewa an kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka dinga yunkurin halaka shi ko ta ko ina za a harbo kibiya akwai jerin da sai da aka harbo kibiya wajen sama da mutum bakwai cikin sahabbai suka mutu a madadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai an yi sai da shi an harbo kibiya sai daya yi wuf ya tafi ya tabe kibiyar da kirjinsa sai ya fadi ya mutu a sake harbo wata wani ya sake taranta da kirjin shi haka sai da mutane bakwai suka yi shahada wannan abubuwan din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gani a yakin Uhud amma duk da haka yace wancan na dahir ya ga wannan tsanani a gare shi mahallin shahid ko ɗaya daga cikin waɗannan biyu ba a ji an ce ga khidr ya zo ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ba kuma haka manzon Allah shi ya fi cancanta ya zo ya wajaje akan sai bayan ya rasu ya zo ya wa sahabbansa jaje kaga wannan kenan haka nan abubuwa na murna na farin ciki sun samu manzo sallallahu alaihi wasallam hijira abu ne na farin ciki domin ya dama ce da za a daga wancan karni na wahala zuwa ga karni na yada addini shida bai zo ya manzo sallallahu alaihi wasallam barka ba manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi gagaruman nasara a yakin Badar a lokacin da aka taru masa a lokacin da suke yan tsararru a lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya kwana yana roƙon Allah yana cewa ya Allah idan kabari aka halaka waɗannan ya Allah ba mai bauta maka a bayan ƙasa Allah ya ba manzon Allah nasara wannan nasara ba karaman nasara bace ga manzo da addini gaba daya amma kidar bai zo ya manzo sallallahu alaihi wasallam murna samun wannan nasara ba haka nan manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba shi nasara a ghazwatul ahzab yakin da aka yi masa taron dangi ga kabilun larabawa gaba daya tare da kwadaitarwar yahudawa suka fita suka ingiza su kuma suka shigo cikin garin madina suka ingiza yahudawan da ke madina su ma suyo manzon Allah zagon kasa sai zama daga waɗancan tanan ga waɗannan tanan Allah ya ce wa iz ja'ukum min fawqikum wa min asfali minkum wa iz zaghatil absaru wa balagatil qulubul hanajira wa tazannuna billahi dhununa Allah ya ce hunalika btuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida aka girgiza su sosai da ibtila'i daga baya Allah ya yi wannan Allah ya kawo nasara ya ba manzo nasara ya fatattaki waɗannan ahzab gaba daya yana daga cikin godiya da manzo sallallahu alaihi wasallam cewa Allah yana cewa wa hazamal ahzab wahda la ilaha illa Allah wahda anjaza wa'da wa nasara abda wa hazamal ahzab wahda yana daga cikin yabo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa Allah ya bashi nasara kuma Allah ya fatattaki ahzab shi kadai kaga wannan nasara ce ga manzo amma ba a ciki ga kidar ya zo ya manzo sallallahu alaihi wasallam wannan kaga duk waɗannan ke nuna lallai da kidar na raye to da waɗannan su suka fi muhimmanci ya zo ya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan fiye da a ce sai bayan rasuwarsa ya zo ya wa sahabbansa jaje da ta'aziyar rasuwar manzo sallallahu alaihi wasallam waɗannan suka ce kidar ya rasu suna da yawa daga cikin su akwai Imam al-Bukhari yana daga cikin su Imam Ibn al-Jawzi yana daga cikin su Ibn Jarir al-Tabari mai tafsiri yana daga cikin su Ibn Kathir ya yawaita maganganu akan haka a cikin littafin sa tafsirin sa da kuma littafin sa na al-Bidayah wa Nihaya yayi magana mai yawa a cikin haka ya kawo hujjoji da dama daga cikin hujjojin da ya kawo shine fadin Allah wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khulda afa in mitta fa hum al-khalidun Allah ya ce mu sanya wani dan adam gabaninka da dawwama ba in kenan in ka mutu shin cikin su akwai mai dawwama haka cewa da Allah bai sanya wani dan adam da dawwama ba kenan kuma kidan dan adam ne to daga kenan kaga kidar zai rayu haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yana zaune da sahabbansa sai yace da su daga yau zuwa shekara 100 da ke tafe babu mutum guda da ke raye a bayan kasa a yau wanda zai rayu bayan shekara 100 da haka Allah ya sanar da shi cewa duk mahalukin da ke raye a bayan kasa a wannan yanayin har zuwa shekara 100 to babu wanda zai ketare shekara 100 a cikin su sai dai wanda za a haifa daga baya wanda za a haifa washe gari yana yin ketarawa da kwana ɗaya ko shekara ɗaya sauransu amma dai wannan yanayin da manzon Allah ya gaya musu ya ce babu wani mahaluki da zai kai shekara 100 bayan wannan to kenan kaga da shirin na raye da shi ma ba zai kai wannan shekara 100 ba kaga wannan kenan. Haka nan manzo sallallahu alaihi wasallam kai shi Ibn Kathir ya kafa hujja da cewa lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake addu'a yake roƙon Allah ya bashi nasara a yakin Badar, yace ya Allah in aka halaka waɗannan ɗan usaba ɗan tsirarin nan dake tare da ni, ya Allah idan ka bari aka halaka su to ba za a sake bauta maka ba bayan kasa. Kaga da shi dana nan da shi zai bauta wa Allah ko da an halaka waɗannan. Kaga kenan wannan dalili ne na cewa Khidr baya raye. To da haka akwai dalili da dama da suka kawo ga dukkan mai son bukata ya je ya samu, sannan da rayuwar Khidr da rashin rayuwar Khidr kaga ba sa sauya mana komai. Tunda annabin da Allah ya aiko mana Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shari'a da ya bamu gata, da haka ba mu samu wata shari'a daga gurin wani ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam. To sanin wannan yana da muhimmanci domin wasu na amfani da wannan dama yaudari mutane, domin ni na gani da idona ba labari aka ban ba, na gani a wannan gari na Sokoto wata rana wanda ga cikin manyan malamai a wannan gari amin wata tambaya mai tsauri, sai na buga masa waya na ce da Allah ina yake amin wata tambaya mai tsauri ina son masa bayaninta zan yi bana hansa. Sai ce to wallahi yanzu yana cikin wani kuzuri ga wata kadiya mai muhimmanci, amma in ina iya samun shi a gidan wane a tajiri sananne a wannan garin ban san gaya muku sunan shi, sai ina son samun shi a wannan gida yanzu ina iya zuwa in yi sallama zai fito mu yi maganar ya koma su gaba da wannan harka. Sai to babu damuwa, sai na samu hanya na tafi gidan wannan attajiri. Ina zuwa mun gaisa ya fito ya ce da shi ai gashi ya yi ba kowa ne ya zo gona sai ce to bari ya fito mu gaisa. Sai suka fito tare muna gaisawa na jaji gefe muka gama zan tafi, sai ce a ai bai kamata in tafi ba ni ma in shigo in zo in ji abin da ake tattaunawa abu ne mai muhimmanci. Sai ce to babu laifi na shigo. Kwana na shigo sai na ga shi wannan malamin da na zo tambayarsa tare da wasu manyan malamai a nan garin wanda ke da manyan zaure zaure babba a garin nan suna karantarwa, sai na gansa tare da wannan a wannan shago a wannan falo a zaure. Muka gaisa da su dama mun saba da su lafiya lafiya muka zauna. Ina zaune gefensa sai ga wani saure can a gefe kuma ga wata budurwa. Sai ce wato dama mallam abin da muke tattaunawa yake kaga wannan saurayi eh sanadiyar shi kira wa duk waɗannan malaman dukkan su ni na buga musu waya su zo ina son ganin su yanzu. Yace wannan saurayin da ka gani shi ya zo da wannan budurwa, sai ya ce mun wai an yi masa baya ilhama cewa ga budurwa na in yi zina da ita za a biya min bukata. Ga budurwa ga ta nan na tambaye da ta san da haka ta ce ta san da haka aka yi gaya mata. Na ce wa ya gaya maka haka ya aka yi haka ya ce an masa ilhama ai ka san ilimi kala kala ne shi yana da wani ilimi nasa na musamman. Ni da kun ne na yake ji wannan abin su waɗannan malaman sun san kansu kuma sun san an yi wannan abin. Sai ya ce to gaskiya shi dai ba malami ba ne amma ba zai kira masa malamai. To shi da ya kira waɗannan malamai guda uku sai suka masa tambaya suka ce to yanzu kai baka san cewa mutum ya kwanta da matan da ba tashi ba zina bane? Yace eh zina ne a shari'a bayyananniya wacce kuka sani, amma akwai boyayyen shari'a irin ta Khidr. Kaga Khidr yana da shari'a boyayya wanda Annabi Musa bai sani ba. Kaga duk abin da Khidr yayi a gurin Annabi Musa ba daidai ba ne? Yace to haka shi ma yanzu abin da yayi a gurin ku ba daidai ba ne? Amma shi ya san abisa daidai yake kamar da Khidr ba abisa daidai yake. Wannan shi ne abin da wannan bawa Allah yake faɗa. To kaga irin wannan dama da amfani da irin wannan da juyar da karkatar da hankulan jahilai abu ne wanda yake ba karamin al'amari ba. Shi Khidr Annabi Musa Allah ne ya sanar da shi labarin Khidr. Haka kawai in Allah bai sanar da Annabi Musa labarin Khidr ba bai yiwa mutum ya zo ya kashe mutum a gaban sa ya kyale shi. To amma Allah ne ya ce da shi ga wani bawa nawa na sanar da shi abinda ban su baka sani ba, dan haka yana wuri kaza ka tafi kuma Annabi Musa ya je ya isko shi ya ce ina so ka sanar da ni cikin abinda Allah ya sanar da ni. To amma kai a wani wahayi aka ce da mu kai ma irin Khidr kake, da haka ka zo ka halatta mutane zina a yi zina an ce to Allah ya haramta zina, zai ce ai a shari'a ku ce ta zahiri ai abu kaza ba ne, sai ai a shari'a da kuka sani ta zahiri yana da oyayya irin ta Khidr. To kaga wannan abu idan zai auku a wannan gari na Sokoto gari wanda ya shahara da ilimi garin Shehu Usman bin Kodiyo wanda ya yadda da ilimi ilimi ya ko ina, amma ba a rasa irin waɗannan mabarnata ba waɗanda za su yi amfani da wannan dama su ci amanar mutane ya kake zato ga gurbanan da ilimi yayi nisa inda dama ba a fahimci addinin ba inda da an ga mutum da wata sima ta addini shikenan za a yarda da mutum ya zo ya musu bayani na ƙarya yace haka yake a shari'a za a yarda to kaga wannan wannan min babu aula a ci gaba da cin amanar mutane to da haka sanin irin wannan yana da muhimmanci da haka ala iya halin koma da a ce cidir bai mutu ba to babu wata shari'a da za ta zo mana daga gurin cidir babu wani wanda zai zo ya kashe mutum a gaban kai sai ai shi ba cidir ne Allah ne ya aiko shi ko ga wani ya zo ya sare ba kai ko wani ya zo ya ce a ya zo ya dabi kudin ka karka tanka duk abin da ka tara ka tafi ka tattaro saboda kaman cidir yake shi ba abin da yace Allah ne yace ya zo ya amfani da kudin ka domin baka bashi ba kudin ko wa za su yi zai tafi shi kuma ya ci da miskinai ya yi waye ya yi waye kaga ba mai da wannan to da haka duk irin waɗannan abubuwa ya kamata mu dinga kiyaye su da fatan Allah ta'ala ya tsare mu daga ire-iren waɗancan miyagu wannan kisa da za mu tashi a kai ita ce kisatin dhilqarnaini alqarnaini tasniya ce na qarn alqarn shine qaho qaho na dabbobi shi ake kira alqarn to an ce qarna ne guda biyu al-qurun kuma sune kaho da yawa sune al-qurun an gane ko haka nan akwai karni kuma na shekara 100 duwa shekara 100 ya zama karni guda wanda ya shafe shekara 100 a raye sai ya ce ya shafe karni guda a raye haka nan a ce karnin kaza annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala ra'si kulli mi'ati karnin Allah zai aiko da mujaddidi a kulli mi'ati sana shine karni ma'ana a kowane karni Allah yana tuno da mujaddidi wanda zai jaddada wa mutane addini to da haka muhallin shahid karnaini kaho guda biyu wannan bawan Allah an sanya masa suna zulqarnaini da yawa daga cikin mutane malamai magabata sun yi bayani akan sanadiyar sanya masa zulqarnaini wasu na cewa an sanya masa zulqarnaini ne saboda ya je bangarorin duniya guda biyu ya je makura ta yamma ya je kuma makura ta gabas kaga ya je makura ta gabas karni makura ta yamma karni sai aka ce zulqarnaini wanda ya hada bangarorin kasa guda biyu ko ina yake waya wasu kuma suka ce a saboda ya mallaki Farisa da Rom ya mallaki kasar Farisa ya mallaki kasar Rom a lokacin su ne kasashe na duniya guda biyu waɗanda ke kai fice kuma waɗanda ke da ƙarfi waɗanda ke rarraba garuruwa saboda ƙarfin da ke da shi to ya mallaki Farisa ya mallaki Rom sai ana ce da shi zulqarnaini saboda waɗannan birane manya-manya ne ya mallaka wasu kuma suka ce kamar yadda ya zo a ruwaya da aka rawaito malaman tafsiri suka rawaito daga sayyidina Ali radiyallahu anhu yana cewa annabi ne Allah ya aiko shi zuwa ga mutanansa ya kira su zuwa ga Allah sai suka dake shi a nan daidai mafitar ƙaho a kan mutum shi yake kira ƙar sai suka bige shi a daidai inda ƙaho zai fito wa ɗan adam ta nan zai fito suka bige shi a nan har sai da suka halaka shi sai Allah ya sake tayar da shi ya sake kiransu ga Allah suka sake duba daidai ɗaya mafitar ƙahon kuma suka sake bigewa nan ma sai da suka halaka shi to shi zai kira shi zulqarnaini an bige shi ta nan kuma an bige shi ta nan to da kala ayi halin waɗannan duka bayanai ne da aka samu daga magabata wanda wala Allah kowanne daga cikin su yana iya zamantowa shine yana iya zamantowa kuma ba shi bane tunda kowanne daga cikin su ba wanda aka jingina zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wa yas'alunaka an dhilqarnaini wannan tambaya kamar yadda ya gabata a farkon sura cewa Qurayshawa ne suka aika wa Yahudawa cewa ku ba mu wasu tambayoyi da za mu kure wannan da shi suna nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma shi annabin Allah ne yana zuwa musu da labarin rika to da haka tunda ku Yahudawa ku ma abota littafi ne kuna da labarin kan annabawa da labarin kan abin da suka faru kana na haka ku ba mu wasu abubuwa guda uku da za mu tambaye shi game da su wanda ba mai iya sanin su sai annabin Allah sai suka ce to ku tafi kuma su tambaya game da wasu samari tun a farkon zamani wanda suka yi imani aka neme su a kashe su suka fita ba san inda suka yi ba babu su ba labarin su suka bace labarin su ya bace ku tambaye su game da waɗannan samari sannan ku tambaye su game da wani bawan Allah wanda ya kewaye gabacin duniya da yammacin kuma su tambaya game da wannan ba ne sani sai annaban Allah sannan kuma su tambaya game da rai menene rai ya rai yake shi ma ba mai sanin wannan sai Allah shine suka zo suka annabi sallallahu alaihi wasallam ku tambaye game da wannan ya shi to gudawo gobe yana zamanin wahayi bai sauka mushi aka wayi gari wahayi bai sauka bai ta gudawo jibi haka aka yi sai saboda ya mance ya ce insha Allah sai Allah ya sai nuna masa cewa kada ka ce da wani abu zaka aikata ba ci ka ce insha Allah sai da aka dau lokaci mai tsawo annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga damuwa sannan Allah ya sauka masa da waɗannan labarin ya sauka masa da labarin ashabul kafi kuma ya sauka masa da labarin zulkarnain to shine nan Allah yake cewa wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghada illa an yasha Allah to wannan shine sai Allah ya ce wa yas'alunaka an zulkarnain qul sa'atlu alaykum minhu dhikra kace da su zan karanta muku ambato ma'ana labari zan karanto muku labari game da zulkarnain da kuka yi tambaya za ku sha labari na gaskiya labari na hakika game da wannan bawan Allah da kuka tambaya ga labarin sa makanna lahu fil ardi lalle mu mun tabbatar masa a cikin kasa ma'ana mun tabbatar masa da iko mun tabbatar masa da mulki a cikin kasa mun ba shi karfi a cikin kasa karfi na sojoji da karfi na dabara da karfi na mulki Allah ya ce mun karfafa shi a bayan kasa wa atainahu min kulli shay'in sababa muka ba shi sababi zuwa ga komai da komai wannan sababi shine ilimi kamar yadda dai wani gaskiya malama magabata suka fassara da haka muka ba shi ilimi game da komai ga ilimin yin kaza ga ilimin yin kaza ga hanyar kaza ga hanyar kaza Allah ya ce duk mun sanar da shi sababi na komai da komai fa atba'a sababa a wata qira'a fattaba'a sababa sai bi wannan ilimi da aka ba shi da wannan hanya da aka ba shi da aka hanyar komai duk inda zai je ya san hanyar kuma ya san yanda zai je ya san yanda zai isa zuwa ga duk inda yake so ya je kuma Allah ya ba shi iko ya ba shi alatu ya ba shi sojoji ya ba shi runduna da komai da duk abin da yake so ya yi yana da sararin da zai wannan abu Allah ya ce to fattaba'a sababa sai ya bi wannan hanya a qira'ar fa atba'a sababa amma da mai bada jarin dabar ya fasara ta da falahika sai ya sadu da hanya waccan kuma fatta ba a sababa sai ya bi tafiya hatta idza balaga maghriba shamsi hatta da yaje ga yammacin rana inda rana ke faduwa shine maghriba shamsi da yaje karshen yamma wajadaha taghrubu fi aynin hamiatin sai isko rana tana faduwa a aynin wani marmaro na ruwa ruwa hamiatin a wata qira'a hamiatin da haka wannan suka karanta ta hamiatin cewa qira'a cewa ruwa ruwa ne wanda ke cike da yumbu alhama ita ce yumbu da haka ya zo cikin wani ruwa mai cike da yumbu shine ainin hamiatin anan rana take faduwa a ɗaya ƙira'ar kuma fi ainin hamiyatin hamiya shine mai tsananin zafi kamar yadda Allah ya ba mu labari ya ce wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya wa ma adraka ma hiya narun hamiya kaga narun hamiya wuta mai tsananin zafi to haka nan shi ma wannan ainin hamiya ruwa mai tsananin zafi to haka wannan qira'a ma'ana tana faduwa a cikin wani ruwa mai tsananin zafi a wata qira'a kuma ruwa wanda yake da yumbu shine malamai suka ce dukkan qira'o'in suna bada ma'ana cewa ruwa ne mai laka ko mai tsananin zafi kaga din malumin kira'a sun tabi kuma sun hada abin da ake nema to da haka isko rana tana faduwa fi ainin hamiatin wa wajada indaha qauma kuma anan ya samu wasu mutane wadanda su mazaunin su shine magharibi shamsi mafadar rana nan ne mazaunin wadannan mutane akwai mutane a nan gurin gurin zaman su kenan anan suke rayuwar su wadannan mutane zulqarnaini ne da isko su Allah ya ce kullu ya zulqarnaini imma an tu'azziba wa imma an tattakhidha fihim husna Allah ya ce maka ce da shi to ga mutane nan ka tafi ka musu wali wanda suka ansa maka abi hawa ne ima wanda suka ji ansa maka to su ne imma an tu'azziba ko dai ka azabtar da su shi ne ka halaka su ka karkashe su wa imma an tattakhidha fihim husna ko ko ka dauki abu mai kyau a cikin su ma'ana karka kashe su ka kama su ka zaunar da su ka karantar da su a hankali su gane su masalinta to kaga wannan shine tattakhidha fihim husna dan haka duk abin da kaga ya maka Allah ya baka dama imma an tu'azziba wa imma an tattakhidha fihim husna kaga wannan yana cewa rana tana faduwa an gane ko kina rana tana faduwa nan sallallahu alaihi wa sallam wata rana ya ce da sahabbai sun kusan rana ta madina suke take zuwa suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam yace rana ta ne faduwa tana zuwa ne sai sujjada a karkashin al'arshin Allah sannan sai Allah ya mata izini sannan ta sake fitowa rana ta dan haka duk ranar dinginan da rana ta fito to ta fito ne a bisa izini na musamman na wannan yinin duk jini sai ta jira izini a ce da ita tafi sannan ta tafi ta fito sannan Allah ta'ala bai mantuwa baka taba jin an samu wani lokaci a ce an samu rana ta dan ya tsaiko saboda Allah ya shagalta ba ya shagalta rana tana can shi yana wasu aiki a ce ta rana tana nan tana jira ba ta izini ya wace bai ba ta izini ba har aka yi jinkiri baka taba jin haka ba kuma kullun sai ta nemi izinin sai an ba ta izinin sannan kuma Allah bai mancewa kuma bata taba saba lokacin ta ba to haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana sannan ta fito sai ranar da Allah zai nufin ta fito ta yamma shine dan ta fadi za ta nemi a ba ta izinin ta fito Allah ya ce a ta fito ta inda ta fadi to daga nan ne za ta fito ta yamma to anan ne la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khayran to da haka da zarar rana ta fito mutane su yi imani duk wanda bai imani ba kafin rana ta fito ta yamma idan ta fito ta yamma yayi imani to imanin nan bai da amfani bai da tasiri ba za a karba ba wannan shine alƙawarin da Allah ya ba wa zulqarnaini cewa imma an tu'azziba wa imma an tattakhidha fihim husna to ga abin da yake
qala amma man
shi zulqarnain ne yace ba Allah ya bashi wannan dama yace amma man zalama fa sawfa nu'adhibuhu amma fa duk wanda ya zalunci ya bijire ma Allah ya kangare ya karyata Allah ya ki yin imani da Allah to wannan fa sawfa nu'adhibuhu thumma yuraddu ila rabbihi za mu azabtar da shi a nan duniya shine mu halaka shi sannan ya koma zuwa ga ubangijinsa bayan mutuwa fa yu'adhibuhu azaban nukra ko nukura a wata kira'a sai ubangijin ya masa azaba azaba mummuna ita ce azabar wata jahannama Allah ya mana sani to wannan shine matakin sa ga waɗanda ba su yi imani ba waɗanda ko suka yi imani ga matakin sa gare su
wa amma man amana wa amina
yace sai zulqarnaini yace wa amma man amana amma shi ko wanda ya yi imani da Allah da ranar karshe da manzo wa amila salihan ya aikata aiki na kwarai to wannan falahu jaza'an al-husna shine jaza'an al-husna a bisa wannan kira'a malamai sun ce akwai taqdimi wa ta'khir ma'ana falahu al-husna jaza'an yana da kyakkyawa, kyakkyawa ita ce aljanna, kamar yadda Allah ya ce lillazina ahsanul husna wa ziyada, ga waɗanda suka kyautata suna da husna ita ce aljanna, wa ziyada da ƙari, ƙarin malamai suka ce ita ce kallo zuwa ga fuskar Allah ta'ala. To da haka ma Allah shahid al-husna ita ce aljanna a waccan aya. To haka nan a nan ma falahul husna, yana da husna jaza'an, ai ma'ana Allah zai ba shi husna ne sakamako akan aikin da ya yi. To da kaga falahul husna jaza'an, ya ka gabatar da jaza'an ka ce falahu jaza'an al-husna, an gane ko? Wannan ita ce kira'ar mutanen gufa. Akwai dai kira'ar falahu jaza'ul husna, yana da sakamakon al-husna, an gane ko? Sakamakon al-husna. To a nan malamai suna da hanya biyu ta fassara, ko dai a fassara cewa al-husna ɗin ayyukan da ya aikata shi na ƙwarai, don haka ayyukansa na ƙwarai su ne al-husna. Ya aikata sallah, sallah husna ce, yana da sakamakon aiki na ƙwarai ita ce sallah. Ya yi azumi, azumi kyakkyawan aiki ne, yana da sakamakon kyawawan ayyukan da ya aikata, shi ne falahu jaza'ul husna. A ɗaya fassara kuma shi ne falahu al-husna, falahul jaza, wanda wannan jaza ɗin shi ne al-husna. Sai zamana takadirinsa falahul jaza'ul husna. Takadirinsa da al, domin aka saka al da siffa, to za ta zo ga mausufi. Idan al ya zo a na farko a na biyu, to ya zama siffa da mausufi, ya zama abin nan na farko shi ne na biyu. Kamar yadda Allah ke faɗa mana a suratul an'am, yana cewa wal hayatud dunya illa la'ibun wa lahw wa lad-darul akhiratu khairul lil-ladina yattaqun. Kaga wal darul akhiratu, kaga an ce ad-daru kuma al-akhiratu, me nuna mana cewa ad-daru saboda wannan shadda. Kaga tunda an ce ad-daru al-ma'ana ad-daru kuma al-akhiratu, kaga ad-daru tana da al, al-akhiratu ma tana da al, kenan ad-daru din ita ce al-akhira, an gane ko? Amma inda aka yi izafa kamar yadda ya zo a suratul yusuf da suratul ra'd, inda Allah yake cewa wala darul akhirati khairul lil ladina taqaw afala ta'qilun, kaga na ji babu wala darul, wala darul kama suratul ra'd shi ma Allah ya ce wala darul akhirati khalis, suratul nahl wala darul akhirati khair wala ni'ma darul muttaqin wala daru, inda aka kawo ba tare da shadda ba to wannan izafa ce, amma wanda ke da shadda to wannan shine siffa wal mawsuf. Yace to kaga akwai inda ke da siffa wal mawsuf, kenan ad-daru ita ce al-akhira. Sai wani guri ya zo darul akhira, aka yi idafa, idafar suka ce tana da ma'anar wancan, to da haka ma'ana sai ya zamana al-husna ita ce al-jaza, suna da sakamako, sakamakon shi ne al-husna. Wannan shi ne takririn da malamai suka masa, falahu jaza'an al-husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra, kuma za mu gaya masa sauki cikin al'amuran, zai ga sauki, za mu yi mu'amala da shi da sauki, za mu isar masa da bayanan abin da ya wajaba gare shi cikin sauki, dukkan al'amuran mu zai isko su a cikin sauki cikin abin da yake sananne.
Na'am.
Sababa ko ko sun mattaba'a sababa, sai ya bi hanya, ya bi ilimi, ilimin nan da yake da shi, da dukkan abin da Allah ya hore masa na rundunoni, na alatu, na abubuwa, na na'ura da Allah ya hore masa, duk sai amfani da su ya bi hanya. Hatta idza balaga madli ash-shams, hatta ne kai mafitar rana daga gabas, sai da ya kai mafitar rana. Da ya kai nan Allah ya ce wajadaha tatlu'u ala qaumin, sai ya isko ta tana fitowa wasu mutane, ma'ana su ne farkon mutanen da take fara fitowa, farkon mutanen da ranar ke fara fitowa. Allah ya ce wasu mutane ne lam naj'al lahum min duniha sitra, ba su da wata sitra, ba su da wata shamaki tsakanin su da rana, dan haka face to face suke da rana, babu wani tsauni a wurin gaba daya wanda zai dan musu iyaka da rana. Haka nan babu wani itace, dan haka idan rana ta fito in za ta yi awa 12 to tana fuskantar su, ba su da wata mafaka daga rana. Haka wadannan mutane ba itace babu tsauni ko dutse gida kuma bai yi washi gini a wannan kasar yanda suke na haka filin Allah suke kuma ga rana nan dau da kai da rana ta fito kamar yadda yazo a ruwayoyi da aka rawaito na kissar cewa in rana ta fito sai da su ga kogo suna yin kogo a cikin kasa sai su ga kogo su goya saboda ba ka ba mutuwa za su sai rana ta fadi ko ta kusan faduwa sai su fito suna bidar abin da za su ci idan suka yi kuma dare haka su zauna gari na wayewa rana na fitowa to kowa sai su inda dare inda rana ta yi masa su ba inda dare ya masa ake yi ba sai inda rana ta yi maka za ka sani haka suke wasu kuma suka ce suna shiga cikin ruwa sun saba da ruwa kuma suna zaune a ruwa saboda haka ɗabi'ar su take za su ga ruwa su je su buya a cikin ruwa sai rana ta kusan faduwa sannan su fito daga cikin ruwa to haka waɗannan mutane suke haka na hakisa aka kawo cewa wasu mutane sun kawo musu yaki sun zo za su yake su suka ga suka ce lafiya suka ce ai suka gare gansu da shirin yaki suka ce to ku saurara suka ce ba mu buƙatar ku yake mu sai dai za mu ba ku shawara da halin da ake ciki kada ku bari rana ta fito kuna nan gurin wanda ne ke kawai da siyar da zamu ku ba batun yaki kar wa ku bada lokacin ku amma dai kada ku sake rana ta fito kuna nan suka ce to rana ta fito muna nan sai me suka ce to shi kenan sai suka wai ga haka sai suka kasosuwa sai suka ce wannan kasosuwan nan mene suka ce ayar wasu mutane ne da rana ta fito musu nan wasu da irin ku da suka zo nan suka sake rana ta fito ba san yadda za su yi ba ko kuma ba san yadda muke yi to shi da daga nan sai suka tafi suka kyale su to waɗannan mutane su ne waɗanda zalkan nan ya isko a matsali ash-shams sai Allah ya ce kazalika ma'ana kamar haka ibnu jarir ya ce kazalika yana komawa da fattaba sababa cewa fattaba sababan kazalika kamar yanda ya bu wancan fa atba sababa hatta idza balaga maghriba ash-shamsi haka nan irin wannan bin sababi ne har ya kai ga maghriba ash-shamsi irin sa yayi har ya kai ga matsali ash-shamsi to da kai shi kazalika tana komawa ga summa atba sababa Allah ya ce wa kad ahaqna bima ladayhi khubara mun kewaye ilimi ga abin da yake sani dai shi yanzu yake sani amma mu da ba muna sani da wannan abin tun can ko mun muka tsara musu yanda za su gudanar da rayuwarsu to da haka Allah yana sani da su ya san da zaman su shi ke kawo musu abin da za su ci shi ke zauna musu da rayuwarsu shi ya ba su dabara yanda za su ga kogo da yanda za su ga cikin ruwa da yanda zai azurta su duk Allah yana sani da su shi zalkan nan ne yanzu yake sani
ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد منهما قلما لا يزالون يفقهون قولا
الله يشهد ثم أتبع سببا sannan ya sake bin tabarki kuma bayan ya je mafadar rana ya je mafitar rana kuma ya sake tafiya har ya zo ga wannan wuri wanda yake bayyana saddai ne tsakanin katanga biyu tsaunuka ne manya-manya guda biyu wanda ta tsakaninsu ya juzo majuzu ke kusowa bayan waɗannan tsaunuka a nan ya juzo wa majuzu suke su ma wasu al'umma ne daga cikin al'ummar mutane na haka ya juzo majuzu jinsi ne na bani adam zuri'ar annabi adam ne dalili ko shine hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ranar alkiyama Allah zai ce da annabi adam ya adam ib'ath min zurriyatika ba'than nari yace ka fitar da rabon wuta daga zuri'arka sai ce ya Allah menene rabon wuta a cikin zuriyata sai Allah ya ce da shi a cikin dukkan mutum dubu ba mutum dari ba cikin dukkan mutum dubu mutum dari tara da casa'in da tara su ne rabon wuta mutum ɗaya a cikin dubu shi ne ba na wuta ba shi ne da tafi aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ranar ne ya sibul gilmanu a ranar ne yara ƙanana ke yin furfura saboda tashin hankali da tsawon bala'i haka nan kuma a ranar ne ta za'u kullu zati hamlin hamlaha duk wata mai ciki a ranar za ta ajiye cikinta saboda tashin hankali wannan shi ne makura tashin hankali a ce sai an tara mutum dubu a fadda mutum ɗaya mutum ɗayan nan shi ne kawai wanda zai kubuta amma sauran duka suna cikin bala'i shine sahabbai hankalinsu ya tashi suka dinga kuka suna zubar da hawaye sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku kwantar da hankalinku yace Allah ya hada ku da wasu al'umma guda biyu wanda ba a taba kwatanta su da wani abu ba fa sai sun ranjaye abin nan ninkin baninkiya yace su ne yajuju wa majuju, yace yajuju wa majuju a cikin su za a samu 999 a cikin ku kuma za a samu guda daya. Yace ai ku ba ku da yawa cikin mutane, misalin ku a cikin mutane kamar rago ne, farin rago sai ka dan tsinkayi dan bakin silin gashi a cikin sa, yace to ku ne kamar wannan bakin silin gashi, yajuju wa majuju su ne kamar wannan farin gashin gaba daya da lilibe rago. Koko bakin rago wanda dukkan jikinsa baki ne, gashinsa duka baki ne, sai can ba a rasa ba dan tsinkayi wani dan farin gashi, dan filin farin gashi, annabi ce to kamar haka kuke ciki. To da haka yace ina fatan ku zamanto nisfa ahlil janna, sai suka yi kabbara. Yace ina fatan ku zamanto sulusa ahlil janna, ku zamanto daya bisa uku yan aljanna suka yi kabbara. Ina fatan ku zamanto rabin yan aljanna suka yi kabbara. Yace ina fatan ku zamanto kashi cikin ukun yan aljanna suka yi kabbara. To da haka kenan, kaga ya nuna mana lalle ya jojo majojo cikin jinsin bani adam suke. To wannan kabila, kabila ne masu barna, suna da barna, suna da ta'ali, kamar yadda wannan ishara ta nuna. Amma duk da cewa Ibn Jarir al-Tabari na ga ra'ayin waɗanda ke ganin cewa ba wai barna suka yi ba, cewa barnar za su yi ne kamar yadda tafsirin zai zo nan gaba. To da haka waɗannan al'umma dai cikin bani adam ne. Allah ya ce wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla, ko wasu mutane a nan wurin, wurin kasa da inda ya je kasa da wannan katangu guda biyu, ya isko wasu mutane kasa da katangun, wasu mutane waɗanda la yakaduna yafqahuna qawla, ba sa kusan fahimtar magana. Da haka idan ka musu magana ba sa fahimta, saboda mai ba sa jin abin da kake faɗa. A wannan kirar kenan, akwai kirar Hamza da Kisa'i da suke karanta ta la yakaduna yufqihuna qawla, ba sa iya fahimtar da kai magana. Wala Allah, saboda harshen su, yanayin harshen su ba sa iya magana ga fahimta, koko ba sa iya magana kwata kwata, wallahu alam. Da haka kirar Hamza da Kisa'i ba sa iya fahimtar da kai magana, ko za su fahimci magana ba ka iya ci. Haka nan kuma ko kai ka faɗi magana ba sa ci. Amma ga hikima ta Allah, din da halin da suke ciki, sai gashi sun fahimtar da zulkar ne, ya fahimci abin da suke so, isu kuma ya musu magana sun fahimta. To kaga wannan na daga cikin hikima da mu'jiza ta wannan bawan Allah. Zalkarnain lalle ya juju da majuju, maɓarnata ne a bayan ƙasa. Mufsiduna, kun ga mufsiduna ismul fa'il, ismul fa'il shi kuma jarin ala al-mudari, kamar yadda fi'ilul mudari yake haka fi ismul fa'il yake. Fi'ilul mudari yana ba da ma'anar ko dai yanzu ko ko mustaqbala, to haka shi ma ismul fa'il, ko yanzu ko mustaqbala. To wasu daga cikin malaman fassara sun ce ma'anar mufsiduna suna cikin barnar, suna nan suna yin ta, halin da ake ciki suna nan suna mana barna. Barnar da suke yi kuma yadda aka rawaito shine cewa suna cinye mutane. Da haka idan sun ga mutum za su cinye shi, duk wani abu da su gani za su barnata shi. Idan sun wuce da ruwa za su kwankwaɗe ruwan nan, ko ruwan ƙorama ko ruwan menene za su gama da shi. To wannan shine barnar da suke yi. Da wasu kuma suka ce a barnar ana nufin za su yi barna nan gaba, saboda duk barnar da aka rawaito ta yajuju wa majuju, an rawaito ne cewa za su yi ta a lokacin da za su fasa wannan katanga su shigo, to a lokacin ne za su yi barna. Za su yi barna ta gaske, babu wani abin da za su samu wace sun gaba da shi. In suka ga ɗan adam su halaka shi, idan sun ga dabbobi su halaka su, idan sun ga ruwa su kwankwaɗe ruwan gaba ɗaya, duk wani abu mai amfani za su lalata shi. To wannan duk wannan an rawaito cewa za su yi ta kafin ƙarshen duniya. Amma kafin wannan lokaci babu wata barna da aka rawaito ingantacciya cewa ga barnar da suke yi zahiri, a bisa ƙaulin waɗannan. Wannan ƙaulin shi ne Ibn Jarir al-Tabari ya rajja. An gane, amma ba lallai bane ya zama haka, ba mamaki zama da suna barna, don ba su yi barna ba, ya za a yi waɗannan mutane ya san cewa ya juzo majuzo ba barnata ne. kaga ma'ana sun makwabce su kuma makwabtaka da su ya sa sun san irin farnar da suke yi da irin sa'adin da suke suka ce fa halaja alulaka kharajan sun za mu sanya maka haraji mu tara maka haraji ko mu tara maka wata dukiya wanda za mu baka domin mu abin da muke so shine ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda ka sanya mana katanga tsakaninmu da yajojo majojo kaga mai mana sakam katanga dan kasi barna kaga idan da sai nan gaba za su yi barna kaga ba lalle bane su buga shi sai an sanya masa katanga kuma ya zamana cewa babu abin da suka kawo wa zalkar ne ne sai wannan matsala kenan kun ga a ce babu wani abu da yake ci musu tuwo a kwariya kamar matsalar yajojo da majojo sai za su ga nemi ya musu katanga har suka ce ma in ya yarda su za su tara masa haraji za su tara masa dukiya kowa sai an sa masa harajin abin da zai biya domin a tara wa zalkar ne ne a bashi abin da ake bukata ya musu katanga to ga abin da yake da su قال ما مكنني فيه ربي خير يسني أبن أبنجي لا تبتر من دشي أبن الله إنا مكنا له في الأرض abin da Allah ya bani na ilimi da iko da mulki da kuma abin da ya hore mun da abin da ya sauwaka mun nake gudanarwa wannan ya fi mun alkhairi da duk abin da za ku bani banda bukatar wani abu da za ku bani iyaka ga abin da zan ce ku kawo mun fa a'inuni bi quwwati ku taimaka mun da karfin tuwo ku samo samari zarata wannan za a yi aiki don wannan aiki ne na gaske ku samo samari masu kamawa shi ne kawai taimakon da nake bukata amma ban bukata komai a gurin in kuka yi haka aj'al bainakum wa bainahum radma zan sanya muku kankar farkatan ga shine radum da radman da saddan din ma nasu guda illa iyaka malaman larabci sun ce radman ta fi zamantowa mafi inganci akan sadda yace to dan haka ni abin da zan sanya muku katanga mai inganci tsakanin ku da yajuj wa majuj ga yanda za ku yi a tuni tsakaninsu ake da wannan kafa to wannan kafar da ke tsakanin waɗannan tsaunuka guda biyu ita zai toshe to da haka sai ya dinga zuba karafuna a ƙasa ya dinga shi shirya su yana shirya su yana shirya su yana shirya su har sai da ya kai sawa sawa shine daidaito sai da ya kai daidai daura da koliyar tsaunukan guda biyu sai ce a tuni galan fuku sai ce ku busa masa wuta da ziga zigi abinda ake busa wuta karfe ya dan wuta ya zama wuta yace ga ku busa wuta yasa suka yi ta busa wuta suka yi ta busa wuta har sai da karafunan nan suka dauki wuta gaba daya ziga zigi aka busa musu da shi sai da suka zama wuta ga sanan shi yasa yace hatta idza ja'alahu naran har sai da karafunan suka dan wuta suka zama wuta sannan sai yace atuni ufriq alayhi qitra qitra shine maf'ulun bihi wanda fi ilai guda biyu suna rigege ne a kansa shi ake kira ta nazo da haka kaga qitran shine maf'ulun bihi din atuni atuni qitran ufriq alayhi qitra da haka qitran yana bukatar atuni kuma yana bukatar ufriq ku bani qitran shine dalma ku bani dalma in kwara sai suka miko masa dalman nan sai tana bi duk tsakanin inda ke da furja tana mannewa saboda dama da wuta kaga da wuta ta zo kuma ga wannan karafuna duk inda yake da wani ratsi to wannan ratsin nan dalma za ta shiga ta dinke wadannan ratsin sai gashi ta dinke shi ya dungu ya zama kaman karfe ne sayayye dama tun asali aka gina a wurin dole ta ce katangar da ya musu sai Allah ya ce fa masfa'u an yadhharu basu iya tsallakawa ba zahara shine tsallakawa basu iya tsallakawa ba wa mastafa'u lahu naqba kuma ba sa iya huda shi saboda karfe ne kaga karfe bai huduwa to da haka ba sa iya huda shi kuma ba sa iya tsallakawa to wannan shine katangar da ya musu sai gama kuma yayi bayanin cewa ala hadha rahmatun min rabbi muna da aya dai bari mu dan karanta ko qala hadha rahmatun min rabbi bayan ya gama ya ce to wannan rahama ce daga ubangiji da ku duwa ga salihan bayin Allah ba sa ba ce ai mu muka yi ai na isa wa ne ai kun ga ba kadan nake ba ai waliyantaka ta ta kai waliyantaka ba sa haka yace hadha rahmatun min rabbi domin su jingina rahamar zuwa ga Allah ba su jingina zuwa gare shi ba su san cewa Allah ne ya ji kansu Allah ne ya hore masa dabara da ya wannan Allah ne ya kawo masa kaddara cewa ma ya zo wannan gurin har ya wannan aiki duk Allah ne ya tsara ya zo wannan dan ya gudanar da wannan aiki kuma Allah ya bashi dabarar da zai wannan aiki kuma Allah ya tanada abubuwan da ake bukata na wannan aiki ya bashi ilimin da zai yi duk wannan daga Allah ne sannan kuma abun ma ya tsayu duk Allah ne ya tsaye da shi to da haka yace duk wannan al'amari din Rabbi rahama ce daga Ubangiji ya ji kanku da duk al'umma da za su taho baya domin da bai wannan katangar ba da zama a duniya ba zai yi ba saboda ta'adi da barna na ya jojo ba jojo to da haka wannan rahama ce ta Ubangiji ba gare ku kadai ba kuma dukkan al'ummomin da za su fito baya fa ila jaa wa'du rabbi idan alƙawarin Ubangiji na yazo da alahu dukkan zai sanya shi ya narke ya nike ya zama babu shi ya zama gari su wuce su bige katangar su taho wa kana wa'du rabbi haqqan kuma alƙawarin Ubangiji na gaskiya ne da haka yana da iyaka annab sallallahu alaihi wa sallam ya gaya mana wata rana ya ce wailul lil arabi min sharrin kadita taraba yace azaba bane ya tabbata ga Laraba ga wani sharri da ya kusa an bude tsakanin dan katangar ya jujo ma juju yau ta dan budu da abu kaman haka annabi ya ce musu to zaka kenan ga kana nan kuma yazo hadisi cewa kullun suna kokarin sai sun fasa wannan katanga sai sun yi har suna ganin sun ci karfinta sai babban sai su ko tafi gobe ku dawo za ku rusa ko da za su dawo gobe sai su ga aiki ya koma baya sai su sake daukowa daga farko kullun haka suke sai ran da Allah zai nufin su bude ta idan sun yi sun kusan kaiwa sai su tashi sai babban sai to ku bari gobe za ku bude insha Allah to bai faɗin insha Allah sai ana gobe za su bude to yana cewa insha Allah ko to ko da za su dawo sai su isko ta yanda suka manta jiya da haka sai su karasa sai su fasa sai su shigo to nan ne za su yi barna mai yawa wannan na daga cikin alamun tashin alkiyama wannan shine inda zamu rasa aya yana nuna mana cewa lokaci yayi Allah ya taimaka gobe zamu karasa kissar sannan kuma abin da ya saura mana da surar bashi da yawa wa subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mun ce masa lokacin da ba mun ce wa lokacin da ba sai gobe za a raga ba
alhamdulillah Allah saka malan alkhairi da mu na muka saurara dama haka ka turki wata ran in ya koro sai an kai sai an ce lokacin to haka dai guda dai yana da tambaya ba tambaya ba akar makallahu ibtilahi ne na gobara same shi na neman addu'a Allah ka sauki
amin 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 Allah ya sauka masa kuma Allah bai masa ba gurbin abin da ya rasa اللهم اجره في مصيبتي واخلفه خيرا منها ان فاتن ياي wannan addu'ar lokacin da wannan masifa ta samu yayi kuma istirja'i annabi ya ce wannan masifa ta same shi istirja'i ya wannan addu'a to Allah ta'ala zai mai masa gurbin abin da ya rasa Allah ya yaye kuma Allah bayar masa da mafi alkhair assalamu alaikum wa rahmatullahi
adama sai sanarwa ta biyu insha Allah social media mu ta fara aiki za a ga Dr. Muhammad Sani Abdullah Jos a Facebook da kuma Otera duhun da ya buɗa zai gani insha Allah da duk tafsirin da ake cikin wannan wata na Ramadan sannan kuma duk mai son tafsirin a WhatsApp to yanzu ya kawo sunansa a yanzu da kuma lambar wayarsa insha Allah da wannan Habibu nan shike wannan aiki zai zo ta zai kuma ga tafsirin da aka yi da fatan Allah shi ba mu nasara mallasa kamalin da khairi wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.